sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Sigana a sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan sabon tsarin gwajin yan takara a Kano don gano matsayinsu akan kayan maye wani mataki gwamnatin Sokoto ta dauka ne bayan ta'azzarar rashin tsaro a Nijar masu yada labaru da harsunan gida sun samu horon ƙara kwarewa muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili Zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake huskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba mulki idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu ya ce na san ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe Biden yana faɗa a garinsa na Wilmington da ke jihar Delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da aliyar tarayyar Amurka Janet Yellen da yake niyyar nada ta sakatariyar Bitel Malin Amurkan Biden ya kira ga majalisun kasar inda tattaunawa akan taimakon coronavirus ga ma'aikata da kasuwanci ya ce tura tsawon watanni su tabbatar da wani shirin taimako mai inganci a cikin watan Disamba tun kafin zababban 'yan majalisa su kama aiki a cikin watan Janairu sai dai ya san da cewa duk wani sabon taimako zai zo da inganci kamar farko kana yayi alƙawarin fito da sabon kudirin kashe kudin gwamnati da zaran ya fara aiki na wa'adin shekaru hudu A hali da ake ji kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai ɗimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. Ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara. 'Yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa tun da safiya ya tattauna da sakataren Bitel Malin Steve Mnuchin da shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadow ko shugaban ƙasa Donald Trump zai yarda ya sanya hannu akan wata doka tsawon watanni hudu kenan da shugaban masu rinjayen yake kan bakarsa cewa dala triliyon 3.3 da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta tabbatar da shi cikin watan Yuni ya yi yawa har ma ya haura buƙatar taimakon annobar Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi sun aike da wani sabon kudiri ga 'yan majalisar Republican da yammacin shekarar jiya Litinin amma Schumer bai yi wani ƙarin bayani ba a lokacin da manema labarai suka masa tambaya a jiya talata yana mai cewa yana kyauta zaton McConnell zai duba wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi suna cikin Amurkawa na farko da za a ba su maganin rigakafin COVID-19 a cewar kwamitin ba da shawarwari akan rigakafi na hukumar kula da cututtuka masu yaɗo ta Amurka a jiya talata. Kwamitin ya kada kuri'a inda mutum 13 suka yi nasara akan mutum ɗaya cewa da zaran an tabbatar da maganin za a ba da shi ga Amurkawa miliyan 24 ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi ko da kuwa akwai ƙarancin maganin yayin da kuma za a gaggauta samar da wani shawaran kwamitin shawarwari akan rigakafin na hukumar CDC na zuwa ne yayin da Amurka take ƙara sababbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar Amurka na da mutum miliyan 4,360 da suka kamu da COVID-19 ya zuwa watan Nuwamba, adadin da akalla ya ninka na watan Oktoba. A jiya talata jihar Florida ta zarce mutum miliyan 1 na waɗanda suka kamu da cutar. Gwamnatin Trump ta faɗa cewa ta yiwu a baiwa mutum miliyan 20 maganin rigakafin kafin ƙarshen wannan shekara. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA ta ce tana duban buƙatar gaggawa da kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ya gabatar mata akan rigakafin da ya yi. Shi ko kamfanin Moderna ya faɗa a ranar Litinin cewa shi ma zai shigar da irin wannan buƙatar gaggawan akan rigakafi da shi ma ya yi. A ƙarshe hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga hukumomin tarayyar Habasha da ta bata daman shiga matsugunan dubban ƴan gudun hijirar Eritrea da ke zaune a ƙasan da ba su samun taimakon kayan jin ƙai tunda aka fara yakin Habasha da yankin Tigray a farkon wannan wata. An raba abinci na ƙarshe ga 'yan gudun hijiran Eritrea da yawansu ya kai 66,000 da ke zaune a sansanoni hudu ne kafin gwamnatin Habasha ta fara kai hari a kan Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu sansanonin na fama da rashin abinci, lamarin da zai ƙara haɗarin yunwa da tamowa. Hukumar ta kuma bayyana damuwa akan tsaro da kariya ga 'yan gudun hijiran waɗanda wasu su ka iya fuskantar harin bindiga. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Baba Baloch ya ce ba su iya sanin halin da ake ciki a wurin saboda hanyoyin sadarwa sun yanke a Tigray. Yana mai cewa akwai rahotanni da ke cewa wasu 'yan gudun hijiran sun arce daga sansanonin, kana yanzu haka sun rasa mahalli a yankin na arewacin Habasha. A jiya Talata an kashe mutum 5 ciki har da ɗan jinjiri mai watanni 9 a duniya yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sahu a gefen hanya, a cewar 'yan sandan Jamus. Akalla mutum 14 ne suka jikata. 'Yan sanda a garin Traya da ke kudu maso yammacin Jamus sun kama direban motar mai shekaru 51 a duniya dan asalin garin wanda ya sha abin maye, kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa, in ji mai gabatar da kara a wani taron manema labarai. 'Yan sandan sun ce babu wata manufar siyasa a wannan hatsarin da ya faru, amma magajin garin Traya Wolfram Lebe ya gargadi hukumomin kada su yi gaggawan yanke hukunci akan wannan lamari. A wata sanarwa, shugaban Jamus Angela Merkel ta jajinta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su.
Yanzu sai babu rahotanni. Hukumar hana shan miyagun kwayoyi a Kano ta bullo da gwada 'yan takarar kujerun siyasa don gano matsayinsu kan shan miyagun kwayoyi. Wannan na faruwa ne kasa da watanni 2 gabanin gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoton.
Manufar wannan tsari dai ita ce tabbatar da sahihancin kwakwalen mutanen da za a zaɓa a kujerun shugabancin ƙananan hukumomi 44 da kansiloli 484 da ke faɗin jihar ta Kano, wadda za a yi a ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Dr. Ibrahim Abdul da ke zaman kwamandan hukumar NDLEA a jihar Kano na cewa
kowane mutum za a sa mashi, aka sa shi in ya fitsari sai a gwada, sai ya fito ma mutum irin kwayan da mutum ke sha. In wiwi ne ya nuna wiwi ne, in D5 ne ya nuna D5 ne, in tamal ne ya nuna.
Yanzu yanzu ne jam'iyyar ABC mai rike da gwamnati a jihar ta Kano ita ce ta mika sunayen 'yan takararta ga hukumar ta NDLEA domin tabbatar da tsarkinsu daga ta'ammali da ababen sanya maye. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ba ta kai ga yanke hukunci ba ko za ta shiga zaben ko kuma a'a. Amma ga alama masu rajin yaƙi da ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin al'umma da tabbatar da shugabanci na gari sun yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NDLEA. Malam Muhammad Almashi shine shugaban kungiyar Child Protection Network.
Abubuwan da ke faruwa wani lokaci ga masu madafan mulki ba abubuwa ne wanda za ka danganta su ga masu hankali ba. A diba kwalwarka a san cewa kai mutum ne sahihi wanda zai iya ɗaukar juriya. Abin da yake wajibi gare shi wanda aka rata mai Qur'ani ya rantsuwa da shi cewa zai rike, ya tsaya kan shi ya rike. Mutum san cewa in an ba shi ba shi aka ba ba al'umma shi aka ba ba shi ba kuma wani shi ko san zuciyar shi bai kamata ya shiga cikin abin da aka rantsar da shi don al'umma ba.
Baya ga 'yan gwagwarmaya, malamai ma sun yi tsokaci a kan wannan batu na gwajin jinin 'yan takara.
Yanzu fa sabuwar batala ta zo wanda nau'o'i daban-daban na shan kwaya ko na aiki da kwaya, wasu ma da allura suke yi, duk sun shigo. Wanda idan da addini ya yi shiru a kan irin waɗannan sai a ce ai ba abin da za a ce. Shekaru da dama ma ba a san ana shan wata kwaya a allura ba. Ba a san ana shan wata kwaya a wasu nau'o'i wanda za a ce an ɗura ko an shaƙa a hanci ba, duk ba a san wannan ba. akwai wanda tiriri ne ma wanda za a shaga, duk wannan sabon fajirci ne wanda ya bullo daga baya. To amma Umar bin Abdul Aziz da Allah ta tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalma fiye da shekara 2000 da wani abu, cewa lokacin da mutane suka kirkiri wata sabuwar banna, to mu a addinin musulunci muna da ajiyayyen hukunci wanda za a zartar mata na abin da yake aikata ko ya bullo da shi. Wannan abin da gwamnati ta yi yana ɗaya daga cikin hanyoyin na bincikawa a ga shin wanda za a nada shi a wani iko na jagorantar jama'a mai hankali ne. A ka'ida ta addinin musulunci yana ɗaya daga cikin sharaɗin wanda zai jagoranci al'umma ya zamanto mai hankali.
Malam Mustapha Muhammad Danjuma kenan, malamin addinin Islama a nan Kano. Kindire hukumar NGRA ta ce za ta bibiyi rahoton da ta fitar dangane da sakamakon gwajin da za ta yi wa 'yan takara.
Mu gani da gasken ne waɗanda muka nuna cewa ba su suna sha ƙwayan an nada su ko ba a nada su ba. In aka nada su kaga za mu fito gidan jarida mu gaya muku kuma ku gaya ma duniya ko?
Dr. Ibrahim Abdul kenan kwamandan hukumar NGLA a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Sokoto kuma da yan bindiga ke ci gaba da barazana ga tsaro a yankunan jihar, gwamnati ta ɗau matakin neman ɗauki daga gwamnatin tarayya don murƙushe miyagun irin. Lamarin taɓarɓarewar tsaro ya zama ruwan dare a wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka hada da Zamfara da Katsina. Ga rahoton wakilin ma Sokoto Muhammad Nasir.
Da rana kana zaune ka ga mutum da bindiga in ya zo tsayayya a shago irin zama na ƙauye, sai ya shiga ciki shi ne zai ɗauka abin da zai saya, ba zai yarda mai shago ya ɗauko ya bashi ba. Kana yi mai maganan da zai kamata ba ma zai harbe ka. Yanzu ka ga nan da nan satar ɗin da nan shadawa ɗin, zuwa nan dai makwaruwar gidan gyara zuwa turba nan duk suga kuke ɗin nan, nan duk suga zautin nan zuwa sutu zai nan duk ba mu da kwanciyar hankali.
Irin yadda jama'a ke kokawa kenan dangane da yanayin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto. To amma gwamnati ta ce ana samun sauƙin matsalar idan aka kwatanta da can baya, yanda ake zuwa ga gari a yi wa jama'a kisan kiyashi. Kwamishinan lamarin tsaro na jihar Kanal Garba Moyi Isa mai ritaya ya ce sauƙin yana samuwa ne dalilin yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ta shiga da 'yan ta'adda.
Wanda muke da shi yanzu shine yan garkuwa da mutane, kidnappers. Yan garkuwa da mutane kuma ba 'yan ta'adda bane na ainihi, saboda garkuwa da mutanen da ake yi yanzu yawanci da haɗin kai ake yin shi. Kaga an haɗa kai da mutum da 'yan uwan shi, musamman in yana kusa da gwamnati a ce an ɗauke shi, ko kuma 'yan babban ɗan kasuwa ne a ɗauke shi an haɗa kai da yaran shi ko 'ya'yan shi, wani har matan shi an haɗa kai da su an ɗauke shi, da an ka biya kuɗi an ka sako shi.
Ko wannan matsalar a cewar kwamishinan, wasu ne ke tsallakowa daga makwabtan jihohi kamar jihar Zamfara suna aikata miyagun ayyukan.
Area Bakura haka nan suna shigo mana ƙasar Raɓa, suna yi mana ɓanna ya su ɗauki saniya guda, jihohi su ɗauki tunkiya, jibi su fashe shago su kwashe wayoyi su gudu. Wannan tsiraru ne 'yan iska waɗanda patrol ɗaya ya ishe su na 'yan sanda.
Kwamishinan ya ce duk abin da ya kamata daidai ƙarfinta gwamnatin tana yi don samar da tsaro, kuma akwai buƙatar fitattun mutane musamman 'yan siyasa da ke jihar su kama mata ga wannan ɗawainiyar. Akan haka ne na tuntuɓi ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin gabashin Sokoto wanda ya ƙaurin suna ga matsalar rashin tsaro, sanata injiniya Ibrahim Abdullahi Gobir.
Chairman na National Security and Intelligence na ƙasa gabaɗaya na Senate. To saboda haka kaga akwai abubuwa da waɗanda muke kallo, akwai abubuwa da waɗanda muke ba da shawara kansu. Ai don haka kaga muna ta ƙoƙari, mun rubuta takardu mun tura ma Minister of Defense, ni har shugaban ƙasa na tura ma takardar na magana na cewa ga irin abubuwan da ake ciki.
Gwamnatin dai ta yi wannan kira ga hukumomin sojin Najeriya
da su daure su ƙara mana yawan sojoji, saboda rashin yawan sojoji da sauran jami'an tsaro shi ke kawo har wasu masu raunin imani suna haɗa kanu da 'yan uwansu suna ɓoye junansu suna cewa an ɗauke su.
Haka ma kwamishinan ya ce kulawa da haƙoƙin jami'an tsaro zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su jajirce ga samar da wanzuwar tsaro a ko'ina cikin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru. A jamhuriyar Nijar, masu yaɗa labaru da harsunan gida da suka haɗa da Hausa da Zabarmanci sun samu horon ƙarin ƙwarewar aiki daga ƙungiyar 'yan jaridan fannin ƙididdiga da haɗin gwiwar hukumar ƙididdiga ta ƙasar INS. Ga tamar abari dauke da rahoton.
Gungun 'yan jarida don ci gaban ƙididdiga a Nijar ya gudanar da horo ga 'yan jarida masu aiki da harsunan gida wato Hausa da Zabarmanci. Cewar Dallatu Mamman, shugaban gungun na RGDSN, dalilin su shine kawo sabon salo na inganta aikin yan jarida.
Eh makasudin ga zaman taro shine muna so mu kawo sabon salo a cikin aikin jaridanci. Ya zamanto dan jarida a cikin aikin da yake ya kula da harkar statistics. Minan harkar statistics kididiga wanda za a bada wannan mutum ya zamanto a cikin aikin shi. Din menene ka fadi in kamar misali yanzu kamar wani rahoto ne kai akan talauci na Niger, fannin makaranta ne, fannin lafiya ne, fannin kasuwanci ne, bunƙasa arziki ne, IENS wa'inga su ne suke yin su. Su kuma statistics da yene suke yi su ne masu inganci, su ne masu muhimmanci, su ne statistics na Niger gaba daya. Kenan muna so gaban nan ɗan jaridu in suna yin magana a cikin aikin su saboda ba dan wani abu dan abin da kuke yi abin da muke yi gaba daya daukar shi da muhimmanci. Duk ɗan jarida in zai aiki ko wanda yake rubutu ne ko wanda yake magana ne ko wanda yake cikin gidan talabijin ne ya zamanto abin da zai hode kin yana da hujja a saman shi.
A wajen horon ɗan jarida sun koka kan matsalar da suke cin karo da ita wajen neman wani labari game da kididdiga.
Matakan da muka dauka mu dan nama manhol shi wangare zokin namu kamar ya zamanto wato abin da nasara yake cakuruwa da transmission wato mu ne kamata mu ce ya yi ne sun akwai matsala akwai matsala guri kaza ɗan jaridu bisa samun labaru ba a basu kada a hana su labaru in suna nema a basu to yanzu sai Allah da ikon shi sai zamanto su INSC su ne ma suke bin baya mu suke son duk abin da za mu yi mu zo gurin su su ba mu labarin wannan su ba mu abin da muke nema kin wannan yana ba matsala in ya zamanto ɗan jaridu suka taba suka gani bisa samun labarin ba a gaya musu ba mu rozo su gaya mana in suka gaya mana mu na iya ce musu ɗan jaridu suna so su yi aiki akan fanni kaza ku ba su abin da ake cewa wato kamar labari wanda suke nan na kididdigogi saboda kala ai abin da gaba ku ce abin da aka wadin ba daidai bane.
Kididdiga dai tana da muhimmanci a wannan lokaci a kowane fanni kuma hakan ne zai taimaka wajen daukan dukkan wani mataki.
Gurumu a gaba kamar da na hudi ne duk gamu gaba daya jaridu kan mai waye daga yau duk kasar duniya da ta ci gaba daga statistics na ta ci gaba ba kawai da surutu bane aka ci gaba so muke duk hankalin mai dawo mu yi fahimta da cewa wanga harkar ta statistics kila mu biyo daga kanta in muna so a dauke mu da daraja kuma in muna so kasar ta ci gaba shine muke so kawai gure namu gaba da jaridu su sa a kansu in za su yi aiki ko da irin aiki ne ko wani irin suje ne gare su akwai kididdigal in suka buga saman wato wannan sitkin da ake hudu da INS sa samu isassun labaru in ba su samu ba anan suka rayu INS ko kuma suka rayu mure zo
su ma dai yan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo.
Sunana Gare Ahmadu. Wallahi wannan taro da aka yi na yan jarida da na tattara yan jarida masu bada labari akan Hausar zamanci zai sa mutane su karu bisa kan harkar kididdiga su san ya ne kamata a ba da rahoton bisa wannan kididdiga.
Sunana Madam Aisha Abdanduwa Radio Sarauniya. Alhamdulillahi wallahi wannan horo na ji dadin shi saboda wani abun da baka sani ba kake tsammani daga ina ke fitowa yanzu yau ka san daga ina kamar yanzu kididdiga ne da ake yi ta yara da mata da aihuwa duk a yau na san INS take yin su na ƙara samu ilimi.
Sunana Amina Suleiman daga gidan radio na shahar Agadez. Wallahi na ƙaru sosai da gaske tunda daga farko kin ga dai wani bai san ma menene INS mun ƙaru sosai zai bani incin kuma in san wasu irin ayyukan da zan gabatar.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kar a shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya, shirin yanayi da muhalli ya kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar Latvia, Farfesa Riu Jau. Mun kwana a daidai inda ya fara bayani game da matsalar kwararowar hamada. A yau bayan da na masa tambaya a game da dangantakar da ke tsakanin hukumar da ke kula da ayyukan kiyaye kwararowar hamada wato Great Bengal da Nestria ga abin da ya shaida
da hukumar Nestria da ita hukuma mai lura da kwararowar hamada wato Great Bengal dukkanmu ma'aikata ne wanda muke karkashin babban ma'aikata na tarayya Federal Ministry of Law and Barrack muna karkashin ta ne su aikin su ya shafi tabbatar da an shuka bishiyoyi da an lura da su kuma sun tashi sun kama saboda wannan shine ɗaya daga cikin hanyar da za a tare hamada to mu kuma kamar yadda na ce da tun fari mu ne muke da haƙƙin tabbatar da dokoki to muna da dokoki da muka zayyana na hanyar da za a tare kwararowar hamada misali akwai wasu ayyuka da mutane da suke yakan shafi bishiyoyi kamar yanzu akwai masu aikin yin gawayi da ake girki da shi, mutane suna kiransa kol, to suka sare bishiyoyi ne su kona sannan su yi wannan kol. To muna da dokoki da muka zayyana saboda a tabbatar cewa ko da mutane sun sare bishiyoyin nan, duk bishiyan da ka sare sai ka sake shukawa kamar guda uku, kuma ka rufe su yadda za su tashi. Wannan mun yi, an yi su ne saboda a tabbatar da aikin nan yayi. Sannan su kansu great green wallet muna aiki kafada da kafada, su suna aikin su, mu kuma muna zuwa da dokoki mu tabbatar cewa eh mutane
su. Kuma in ce ita hukumar ta kuta Najeriya bar bishiya ce wacce ba kawai hukumar kwararowar hamada ba, har da sauran hukumomi take samar da dokoki da ake aiki da su kenan.
Kwarai da gaske, duk wani hukuma da take aiki da ya shafi dai muhalli, to muna aiki da su. Wanda kawai wanda ya shafi mu shine kamar ma'aikatan man fetur, muna da wata hukuma da take lura da gurbata muhalli da ya shafi aikin ita man fetur. Hukuma mai aiki da mai lura da wanda ya shafi gurbata daga aikin man fetur su kansu, akwai inda muka haɗu. Amma yanzu duk aikin da aka yi da man fetur zai gurbata iska, to mu ne muke da doka da ya shafi wannan iska, lura da iska, tabbatar iska yayi kyau.
So
duk muna aiki da
ya shafi iska, aikin ku ya shigo,
aikin mu ya shigo. Sannan shi kansa misali in aka sake wannan a cikin ruwa kamar yadda na fara, zai shafi halittu ruwa. Akwai dokokin mu da ya shafi halittu na ruwa da na kasa.
To ina ga kalubale wajen aiwatar da ayyukan nan, domin idan akwai abu daya da mutum baya so shine canji.
Kwarai da gaske akwai kalubale da kika fara. Kalubalen nan ya shafi na daya rashin kayan aiki yadda ya dace, wanda zai ba mu dama mu yi aiki. Misali ayyukan namu ya shafi zuwa wurare da yawa banda inda jama'a suke zama, ya shafi shiga dazuzzuka inda ake aikin hakan ma'adinai, inda ake aikin kwari na duwatsu. Wani an ce miki an ɗora ma hakkin da ya shafi ƙasa Najeriya, babban nauyi ne. Akwai rashin isasshen kuɗin da za a yi amfani da shi wajen sayan kayayyakin ayyuka, akwai ƙarancin su kansu ma'aikatan. Sannan kuma wa uba kamar yadda kika faɗa, akwai halaye irin na 'yan Najeriya ba a son bin doka haka kawai sai an tusasa jama'a. So inda za a samu jama'a kowa ya yi abin da ya dace. Kamar yanzu in ka je ƙasashen Turai, ya zama al'ada a wurin mutane, mutum ba za ka taba gari ya ɗauki shara ya jefar ba, ko ya sha wani abu ya ce ma zai jefar, zai riƙe a hannunsa sai ya je inda ya dace sannan ya ajiye. Amma mu za ki ga mutum ma ya sayi rake, yana tafiya ta yana sha yana jefa, wanda ka san ka ga titi a share ya kamata ka ga bai kamata ka jefar ba.
Ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa mako gobe, idan muna da iko, za mu ji muryoyin wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron da mujallar Outreach ta gudanar a birnin Kaduna, Najeriya, da kuma abubuwan da aka tattauna. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakon namu Farfesa Aliyu Doro, sai wanda ya sada mu da ku Salamu Sabo, Aisha Muhammadu da ke fatar alheri.
Awal Garba shigo da shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara a shirin jaridunmu na wannan makon ne da jaridar FBA, an da ta rubuto mana cewar ministan tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru Dasabeti Asomo ya halarci wani biki na musamman da aka gudanar domin naɗa manyan dakarun tsaro na haɗin gwiwa waɗanda za su tunkari mayakan Boko Haram. Wanda ya zamto shugaban mayakan shine Janar Abdullahi Mekano, ɗan ƙasar Tarayyar Najeriya. Jaridar Dusahel kuma ta ƙasar Jamhuriyar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar yanzu dai ɗan arewacin ƙasar ta Kamaru suna cikin baƙin ciki na ganin yadda da zaka tsohon shugaban ƙasar Ahmadu Ahidjo wanda ya kwato yankin ƙasar ta Kamaru a shekarar 1960 daga Turawan mulkin Malako ya zira ya kwashe shekaru 31 da rasuwa wanda har yanzu gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru bata bada umarnin cewa a dawo da gawarsa ƙasarsa ta aihuwa ba yanzu dai yana kwance ne a can birnin Dakar da ke can ƙasar Senegal sai kuma jaridar Le Jour ta ƙasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar ranar Litinin da ta gabata ne dai kungiyar haɗin kan lauyoyin ƙasar jamhuriyar Kamaru su gudanar da wani yajin aikinsu na sai baba ya gani a faɗin ƙasar domin irin yadda suke samun takun saka da manyan alƙalan ƙasar wajen yadda suke hana musu gudanar da aikinsu jaridar The Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru da ce kaso 70 na mayakan ɓangaren 'yan awaren ƙasar yanzu dai suna zargan jam'iyyar nan ta SDF wanda ta fi karɓuwa a wancan ɓangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yayata manufofin masu yaƙi da gwamnatin ƙasar ta Kamaru domin ganin suna tuna musu sirrinsu sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta sake bankaɗo mana cewar dai a halin yanzu hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na ganin cewar ta gudanar da wani binciken gwagwab akan al'umman ƙasar gabaki ɗaya an da ta ce rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane 37,435 yanzu haka a faɗin ƙasar to game da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta sida ko kuma ƙanjamau za mu kammala shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia TV an da ita kuma ta ce har yanzu dai dakarun tsaron ƙasar Kamaru suna ci gaba da killace jagorar ɗan adawa nan na ƙasar Maurice Kamto wanda ya yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar domin shaida gwamnatin ƙasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a ƙasar jamhuriyar Kamaru ranar 6 ga watan Disamba nan kuma suka ce ba sa bukatan a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin ɓangaren 'yan aware haka zalika wannan zanga-zangar suna bukatar shugaba biya da ya saboda kan kujerarsa ta mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da yake jawabi ta yanar gizo a wani taron Afghanistan, matabakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa David Haley ya yi alkawarin ba da tallafi dala biliyan 300 na taimakawa ɓangaren da ba na soja ba. Kano ya ce manufarmu iri ɗaya ce, ita ce Afghanistan ta zauna lafiya da kanta da kuma makwabtanta, ta mutunta 'yancin bil'adama na 'yan ƙasarta baki ɗaya. Kano ta samu ƙarfin hana 'yan ta'adda amfani da ƙasarta su yi wa tsaron Amurka da ƙawayenta barazana. Amurka ta himmantu ta tabbatar da nasarori da ta yi a Afghanistan tun shekarar 2001 su dore kuma su ci gaba. Waɗannan sun haɗa da mutunta 'yancin duk 'yan ƙasar Afghanistan har da mata da ƙananan yara da kuma ƙungiyoyin tsiraru da bin doka da oda da mutunta haƙƙoƙin ƙasa da ƙasa da tafiya bai ɗaya da tabbatar da adalci da kuma mulki na ƙwarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nanata cewa dole ne gwamnatin Afghanistan ta sauke alhaki da ya rataye a wuyanta na aiwatar da shirin zaman lafiya da tsaro.
I'm talking about things like economic reforms, real anti-corruption efforts, including our drug interdiction, respect for human rights.
Yace ina magana ne akan abubuwa kamar sauyin sha'anin tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa da gaske da kuma batunmu na yaki da miyagun ƙwayoyi da mutunta 'yancin bil'adama da walwalar addini da samar da yanayi mai inganci ga masu zaman kansu da kuma ɗaukar matakin dogara da kai. Sakatare Pompeo ya faɗa da kakkausar murya cewa zaɓin tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan zai shafi girma da adadin taimako da gudunmuwar ƙasa da ƙasa da za ta samu nan gaba. Ƙasashen duniya su ma suna da rawar da za su taka, inji Sakatare Pompeo, musamman makwabtan Afghanistan su taimaka wa ƙasar zuwa ga zaman lafiya da tsaro da kuma daidaito a nan gaba. Amurka ta sanar da alƙawarin tallafin miliyan 300 na asusun taimakon farin hula ga Afghanistan a cikin shekarar 2021 ne, tare da gindaye wasu sharuɗa cewa za ta ba da kuɗin ne yayin da take duban nasarar da ake samu a shirin zaman lafiyar, inji mataimakin sakatare Hali. Ya ce dukkaninmu na da ruwa da tsaki a makomar Afghanistan da kuma tabbatar da samun zaman lafiya da tsaro da kuma daidaiton mutanen ta dan gaba, inji mataimakin sakatare Hali. Ya ce dole ne gwamnatin Afghanistan ta yi aiki na bangarenta, kana mutanen Afghanistan da duniya baki daya abinda suke sa ran gani kenan. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ba wasu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman, a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin, nake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.